بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله بتالي نبوء أبليش ليساك هدمو أولا سافيا سافيا الله دي قد إتشي شيء تقص قوة جمادة الآخرة الشكرة دبوء لدلي هدد تلاتن دبقي نهجر من زن الله صلى الله عليه وسلم لقمك زوى مدينة إلا كما شيني أشارين دبقي قوة أكو الشكرة دبوء بيود شاشدة نلساف ميلادية cikin ikon Allah za mu dora inda muka tsaya karatun da muke darasin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darusan da muke fa'idanta daga ciki a rayuwarsa daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum wanda mun kusa kare shi cikin taimakon Allah. Muna fata Allah maɗaukaki kuma ya amfane mu da abin da muka ji a cikinsa. Inda muka tsaya darasin ƙarshe wanda insha Allah yau ne za mu ƙare wannan ɓangare ɗin shine abinda malamin ya rubuta dangane da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin hikimomin da suke cikin kasancewarsu a wannan adadi sama da hudu, wato suka zama goma sha wani abu kamar da dai muka tattauna muka ji magana akan kowace ɗaya daga cikinsu. Menene dalilin da yasa kowace hikima ce cikin zaman su haka da wannan adadi mai yawa? Ya bayyana mana abubuwa da yawa daga ciki kasancewar mafi yawan su zawarawa ne da aka mutu aka bar su, daga ciki akwai kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sadar da zumunci zuwa ga al'ummarsa, daga cikin hikimar har yanzu akwai kasancewar sauƙaƙa da'awa idan manzo sallallahu alaihi wasallama ya buɗe da auratayyarsa ta shiga ƙabilu daban-daban wanda gaba tana tsayawa idan har aka samu auratayya tsakaninsa da waɗannan mutane, kuma duk wannan mun gan shi a aikace. Sannan daga cikin hikimomin kasancewar Allah subhanahu wata'ala ya samar da waɗanda za su kiyaye boyayyen ilimi na cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na harkar rayuwarsa ta cikin gida da alaƙarsa da mata a cikin gida da irin waɗannan abubuwan dai da ba zai yiwu maza su san su a waje ba, to Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita ya zaɓan masa mata waɗanda suke masu ƙananan shekaru, ko in ce mace ɗaya da take tana da ƙananan shekaru a cikinsu, kuma Allah ya bata kwanya da ƙwaƙwalwa ta riƙe ilmomi da yawa, ita ce Aisha radiyallahu ta'ala anha. To duk da mun ji waɗannan hikimomi da kuma wata hikima ta ƙarshe inda muka tsaya a kai shine hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da ita wajen dakatar da wata al'ada da ta daɗe a cikin Larabawa ta kama ƙasa a cikinsu ta shiga zuciya take da wahalar a tumɓuke ta a yi watsi da ita, ita ce al'adar tabanni, mutum ya ɗauki ɗan da ba nasa ba kuma ana kiransa ɗansa ana dangana shi zuwa gare shi. Saboda wannan dalili da hikimar a dakatar da wannan al'ada, Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke wata mata daga hannun mijinta aka raba su saboda dama ba su dace da juna ba ta ɓangaren rashin soyayya. Allah maɗaukaki kuma ya dawo da ita ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa shi wannan bawan Allah wato Zaid ibn Harithata, da ana ce masa Zaid ibn Muhammad, Zaid ɗan Muhammad sallallahu alaihi wasallama. wanda ya zo karkashin sa ta hanyar tabanni da bawa ne ya yanta shi duk wannan mun tattauna kissar saboda Allah ya haramta wannan abin da ake kira tabanni duk aka yi waɗannan abubuwa din kuma sai Allah ya sanya abin ta wani darasi a aikace ya fi isar da sako fiye da darasi a baki wannan kuma nan ne inda muka tsaya haka ne inda za mu tashi shine duk magana akan wannan kissa din ta maganar auren Zainab bintu Jahsh da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ke cikin sa yace wa qad athara al munafiquna wa sawisa kathiratan banda wannan a wani gefe din an samu munafikai sun zunguro sun zaburar da abubuwan waswasi da yawa a zukatan muminai wa qalu bi di'ayatin kadhiba kuma sun yi campaign iri-iri na ƙarya wajen sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasi'a kuma masu faɗi sun yaɗa zancen yaɗawar abin mamaki sun kai shi duk lungun da ba a tsammanin wannan labari zai kai ai gashi kun ga mutum kana da ɗanka wanda ake ce ma ɗanka kuma sannan a ce ka sa ya saki mata kai ka zo ka aura wani abin kun yana da girma musamman a al'adar da ko a cikin mutanen da wannan al'adar ta karɓi abinsu ta yi zurfi ta shiga zukata ta yadda yana da wahala a kau da ita yace athara ba'daha fi du'afa'il muslimin wasi'a ko ce haula hada nikah dangane da wannan aure athara ba'daha wannan waswasi din da kokonto na munafiqai yayi tasiri fi du'afa'il muslimin a wasu daga cikin musulmi masu raunin imani la siyama yace musamman ma anna zainab cewa ita zainab bint jahsh kanat khamisata azwajihi hukunji wani ƙarin wata shubuhar da matsalar ita ce mata ta biyar a abinda musulmi suka sani tunda wannan ɓangare ne da hakika munafikai za su iya amfani da shi wajen kawo shubuha saboda abinda aka sani suka saba tunda a Madina ne shari'a ta riga ta sauka cewa mata nawa ake aure iya hudu ake tsayawa to kuma sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata hudu sai kuma ga Zaid ibn Haritha Zainab bint Jahsh tana karkashin sa aka rabu da ita kuma aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wannan ba abin ta da hankali bane musamman in munafiqai suka samu irin wannan abin su ta suka ne to duk wannan abin kai abin da zaka hango shine Allah ya yi amfani da wannan aure ne duka saboda akai ga wancan hani akan tabanni din duba ku ga hikimar Allah kuma sai aka dauki abun aka dora shi akan babban gida babban mutum da yafi kowa daraja da martaba a wurin ubangiji da makana Allah subhanahu wa ta'ala sai sa wannan darasin akan sa kuma a aikace ba da baki ba aka wajabta masa aka dora masa cewa ya ma daina jin kunya kada ya ji tsoron kowa ya ji tsoron ubangiji shi kadai wannan abun asali ya halatta tunda Zaid ibn Haritha ba dan cikin sa bane tunda ko ba dan cikin sa bane babu abin da ya hana in ya saki mata ya aura zuwa al'adar mutane yanzu ko yaron gidanka ne mai maka wani aiki haka a gida ba wata alaka ta jini ai zaka ji da nauyi ya auri mace ya sake ta kai ka aura haka ne haka al'adar mutane to saboda kawai Allah madauki ya kashe wannan al'adar ya nuna mana cewa ba ta da asali bai kamata kuma a rika kallon ta ba to sai aka yi wannan abun a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ba dan yana sha'awa ba ba dan wata sha'awa ba ce na farko yar gwaggwansa ce Zainab bint Jahsh yar Umayma ce Umayma yar Abdul Muttalib Umayma yar Abdul Muttalib ko kuma gwaggwansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yar uwa ce ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun ga kenan asali tunda yar uwa da ɗan ƙanwa suke mana kamar muke ta ya da ƙanwa kowa da ɗan uwa da ɗan ƙani misali suke ai kaga aure ya halatta a tsakaninsu tunda ku aure ya halatta a tsakaninsu sai Allah ya amfani da wannan a karɓe ta daga hannun wancan da dama ba su daidaita ba sai a dawo da ita karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan din wanda da ake kiransa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a karkashin wancan ka'ida ta al'adar da ake kira ta banni, wanda yanzu Allah madauki yake so ya rusa ta addini amfani da ita, kuma aka wajabta wa mu'mine kowa ya kira kansa da sunan mahaifinsa da ya haife shi. Mun fahimci abu? To ku ga dole ne da mutuwa munafikai za su yi amfani da wannan dama wajen yada soki burutsu da soke-soke dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma bugu da ƙari sai ya zama Zainab din nan ita ce ta biyar. Musulmi ba su saba a ga an auri mace ta biyar ba, wala ya ƙare shi buhaci. To shine sai yake cewa walam yakun ya'rifu almuslimuna halla azwaj bi akthar min arba'in niswa. Musulmi a lokacin kuma ba su san cewa ya halatta, baya cikin abin da ya halatta, abin da aka sani, kuma har yanzu ma haka ne, bai halatta wani ya auri mata sama da hudu ba. Amma wancan keɓantaccen hukunci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kadai aka halatta wa ya auri sama da hudu. To wannan halaccin a lokacin da za a saukar da cewa ya halatta, da yawa daga cikin musulmi ba su san dokar ba, aka zama samu su hukunto, sai zama a aikace suka san abu ba a lissance ba. Duk nassoshin da suka zo wajen halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri sama da hudu, duk a cikin suratul ahzab din ne. Kaga kenan, ashe kafin wannan hadisar ta faru babu wanda ya san ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya kari akan hudu. Wannan kun ga masar ne na shubha, ko ba masar ne na shubha, wuri ne na shubha. Zai sa mutane su ya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga suratul nisa'i ta sauka, an sa mana fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', aka tsaya nan ba a ce khumas wa sudas da makamantan wannan ba. Ai kaga sai kuma gashi ya zo zai aure yar an matar dansa ya sake ta, ma'ana wanda ake cewa dansa ya sake ta kuma ta dawo karkashinsa. Wannan abubuwan lallai musulmi hankalinsa ya rude akan wannan, dole ne munafikai sai amfani da wannan dama wajen soke-sokensu. To shine duk malamin ke kawa duk yana cikin hikimomin da Allah madauki ya amfani da su wajen wannan. Yace wa anna zaidan, kuma sannan kasancewar Zaid ibn Harithata kana yu'tabaru ibnan linnabi sallallahu alaihi wasallam, ana daukar sa a matsayin dane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. والزواج بزوجة الابن أو لما ترداك كان من أغلظ الفواحش. أقول لأربانا تكين الفاشا ممونة ما في ثنني أتي متين يا أولي ما تردنسا. ونكما هل هو ينزل حكني إن دي دان داني نسكين كا تو أيضا ما نفر كلا ما حرامون تين النص القرآن يا هنا متين يا أولي ما تردنسا. To Zaid ibn Haritha ai ba dan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. To saboda dama wannan al'ada ta cewa mutum ya dangana wani wanda ba dansa ba ya ce dansa ne, a daina wannan al'ada, shi yasa aka saukar da wannan. Wannan dai na gaji na nanata sosai. Wa qad anzala Allah fi suratil ahzab, Allah madauki ya saukar a cikin suratul ahzab haula al mawdi'ain, dangane da wadannan matsaloli guda biyu. Shine mawdi'ain dame dame tabanni da soke shi, da kuma auren Zainab din kari, ma kuma da maganar aure kari akan hudu, duk waɗannan sun zo a cikin suratul ahzab. Yace Allah madauki ya saukar da ayoyi a suratul ahzab haula almawdi'ain, dangane da waɗannan abubuwa guda biyu, ma shafa wa kafa, abinda ya warkar ya kuma wadatar. Ma'ana ayoyin da suka zo dangane da wannan matsala, duk wanda ya karanta su zai ji Allah madauki ya kawo abun da tsarin da ba kuma wani mai saurin shubha. Indai ka ji wannan bayanin cewa ai dama tunda ba ɗansa bane, aka kuma umarnin duk wani mumini kada ya sake kiran kansa ya ce shi ɗan wani ne ba ubansa da ya haife shi ba, aka sa wannan a matsayin doka, kuma sannan a ce matar Allah madaukaki ya ɗauke ta daga wurin wannan Zaid ibn Haritha, ya mai da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kunyar abun, yana tsoron abun da mutane za su faɗa. Allah ya ce kada ka ji tsoron kowa, ya kira ya ce zawwajnaka, mu muka aure maka ita. Kaga duk wannan ya kaɗe masa damuwa da wani kokonto. Sannan aka zo aka yi zancen Allah madauki ce mun halatta maka matan da ka biwa sadaki, duk matan da ta biwa sadaki mun halatta maka, da wadda ta zo tace ta bada kanta gare ta, wannan shi duk hukuncin Allah madauki shi yace khalisatan laka min dunil mu'minin. Kun ga duk wannan abu ai sun warkar da mutum, ba wani mai kokonto kuma da zai zo yana zancen cewa akwai wani abu na rikici da kokonto da shubuha dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne mutum ya tuhume shi, dan mutum ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin wani abu wanda ba daidai ba, sai hasarar imaninsa da musuluncinsa. Ba a tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya yi wani abu wanda ba duk abin da ya yi daidai ne, abin da ka sani a matsayin daidai da abin da baka sani ba a matsayin daidai. In dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi, to a lokacin ya kamata ka san cewa daidai din ne. To amma tunda dama mutane ana bin su ne a hankali wajen ilmantarwa da karantarwa kamar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba, to Allah ma wajen wannan hukunci sai biyo su a haka din. Abin da kuka sani da yadda yake, to ga yadda za a yi maganinsa. Sai aka dora hukuncin akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya tafi haka a aikace. Wa alima sahabatu, kuma daga nan saukar da waɗannan ayoyi sahabbai suka san anna tabanni laysa lahu atharun fil islam, cewa shi tabanni ɗin ba shi da wani tasiri a musulunci. Tasiri ma'ana ba shi da wani hukunci da aka dora a gurbinsa. Dan kai tabannin da haje kalmar tabannin ba sai mun sake fassara ba, kowa san meye tabanni din yanzu ko tabanni, haka ake cewa tabanni. Tabanni shine ka dauki daya da ba naka ba ka ce naka, kai adopting da daga wani gida ka ce danka ne, ko ka je gidan marayu ka dauko yaro ka tarbiyantar da shi ya zama a karkashin ka. To a da abul larabawa sukan yi wannan a matsayin al'ada, dan da yake da bawa ne ka yanta shi ka kira shi danka. Kuma har idan an zo alaka alaka ba ko a alaka wannan kalma ta ibnu, in an kira sunansa a ce ibnu wane a sa sunanka a kai, to wannan abin shi ne Allah madauki ya haramta shi, ya dakatar da shi a matsayinsa na al'ada ba shari'a ba. Aka kawo shari'a shine kada kowa ya ce shi dan wani ne sai babansa da ya haife shi. Kuma sannan dan a nuna wannan abin a misalce, sai aka ce ga wanda aka san shi cewa ana kiransa Zaidu dan Muhammad, to ga matarsa ya sake ta a dawo da ita karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Duk abubuwa ne masu nauyi aka dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba, dan a kawo karshen wannan al'ada, saboda yage al'ada daga hannun mutane ba abin da kai shi wahala. Wannan abu mun yi magana akan sa, ko ina jin wancan darasi. To yana ga cikin manyan abubuwa masu wahala, mai ilmantarwa, mai wa'azantarwa, mai kiran mutane zuwa ga hanyar daidai, ya raba su da al'adarsu. Wani abu ne mai wahalar gani, musamman kuma al'adu daban-daban da kuma garuruwa daban-daban da yadda mutane suke zaune da tsohon zama da sabon zama, akan samu irin waɗannan abubuwan a garuruwan da suke bariki-bariki, inda kowa zuwa ya dubbaki ne yakan dan yi sauki a kan garin da yake kowa ya san kowa. Wannan tafi wahala a bar al'ada a yage ta a daina wani a koma wani abu daban. To kun ga Makka da Madina da zaman musulmi da yadda suke, irin wannan zama ne da kowa ya san kowa, kowa an san asalinsa. To al'ada a barta yana da wahala, don haka sai da aka bi irin wannan hanya ta a dora darasi akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa. Allah ba mu ikon fahimtar abubuwa da yagewa duk abin da yake ba daidai bane mu koma kan daidai. Sahabbai suka san cewa wannan tabanni ba shi da asar, ba shi da tasiri, wa anna Allah ta'ala wasi'a li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ko wasa'a li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi zawaji ma lam yuwassi' li ghayrihi. Kuma sannan suka san cewa oho, ashe Allah subhanahu wa ta'ala ya wasa'a, ya yalwatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da bai yalwatawa wani wanda ba shi ba. Abinda aka halatta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura, ya auri duk matar da yaga damar zai ba ya iya bata sadaki, ko ne ba sa masa iyaka ba, sai daga ƙarshe garshen rayuwarsa aka ce to kuma shikenan ya isa haka. Duk wannan ayyana aka yi a cikin suratul Ahzab. Amma sauran al'umma fa daga kan hudun nan bai halatta wani ya auri mace kali akan hudu ba. To duk musulmi suka san wannan li'adradihi, haka ne ko yawa saboda li azradi bi saboda wasu manufofinsa da bukatunsa annabila na kirki na girma da daraja al-mumtaza ko wanda suke kebantattu wanda suka yake banta da su ya zama shi ya zama daban da sauran mu'minai a cikin su haza wannan kenan shi ma'anar wannan haza din kamar a ce wannan kenan sai kuma a shiga wani sabon zance sai ce wa kanat ishratuhu sallallahu alaihi wasallam rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a ummahatil mu'minin tare da matansa in an ce ishra ana nufin rayuwar aure rayuwa ta aure tsakanin miji da mata yana daga cikin manya-manyan abubuwa a musulunci da addinin musulunci ke karantar da mu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ya tarbiyantar da sahabbansa a kai zama da mata da alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi alherin dan adam da ya zauna da mace babu mijin da ya kai shi babu matar da ta taba ganin miji mai kirki irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kyan hali da kyan zamantakewa da bada haƙƙi da adalci tare da cewa wani adalcin da aka wajabta mana shi an dauke masa an ba shi dama ya tattali wanda ya ga dama daga cikin matarsa an ba shi dama amma saboda koyar da mu yake yin wasu abubuwa din har ya nuna wani abu na adalci da rabon kwana da makamantansu in ba faɗa na abuwa amma akwai abubuwan da Allah maɗauki duk ya yafe masa ba sai ya yi ba amma duk da haka ya fi mu gaba ɗaya mu iya zama da matar wannan kuma don mu samu darasi a cikin rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam kowa ya zauna da matarsa cikin alheri idan matarka ɗaya ce ka zama mutumin kirki a gare ta mai kula ta mai kula da ita ciyar da ita tufatar da ita zamantakewa ta alheri babu zagi babu cin mutunci abokiyar shawara matar uwar ƴaƴanka wanda za ta rufa maka asiri duk abin da kake da shi ta sani abin da baka da shi ta sani ko ka rasu ita ce mai tsayuwa akan ka ta san menene ya kamata ta yi ta san abin da bai kamata ta yi ba aminci tabbatacce ya zama a tsakaninku babu tuhumar juna babu binciken laifin juna babu zage-zage babu tonon asiri babu cin mutuncin iyaye in tana zaune da iyayenka duk waɗannan abubuwa shi ake ce ma ishra mutum ya zama cewa ya zauna yana ƙaunar wanda yake zaune da shi ita ma mata ta zauna tana ƙaunar wanda take zaune da shi a matsayin miji to babu wanda ya misalta wannan rayuwa a aikace irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ghayati sharafi wan nubli was sumumi wal husni wanda wannan mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai matuƙa wajen daraja da kirkin duk da ake so a samu daga dan adam shine an nabl ko annubla ti ya zama shi yasa ake cewa insanun nabil mutumin tsayayye mai kirki mai daraja mai sharaf wasumu da ɗaukaka wal husn da kuma kyau wajen mu'amala duk babu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka samu a gidansa na wata matsala to tana da sababi dan a koya mana wani abu ne duk abin da ka ji gashi nan malamin ya kawo mana wasu daga cikin ƴan waɗannan misalai amma babu gida da aka taɓa yi a duniya mai daɗin zama mai halin kirki irin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zama aka yi na tuhumar juna tsakaninsa da matansa ba matan suna son sa shi ma yana son su ba miyagun mata ne Allah ya haɗa su da shi ba wanda har za a iya kira wasu su ce musu kafirai da makamantansu shi ya zaɓi ya aure su Allah kuwa ya haramta masa auren kafirai inda kafirai ne da ba zai aure su ba bayan rasuwarsa kuma ba su yi wani abu wanda zai warware musu imani ko wannan tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi musu ba duk abin da aka yi ko wani abu ya auku wani abu ne wanda manufarsa ta ijtihadin gyaran wani abu ne ko da an samu wani kuskure amma tunda suna cikin matansa a duniya ya mutu ya bar su a matsayin matansa to insha Allah ko matansa ne a aljanna wannan shine tabbataccen abu matar ko da za ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna to ko me tai a tsakani bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin rasuwar ta ita wannan ba cikin abin da za a kalle shi karshen sakamakon ta za a kalla cewa zai zauna da ita a aljanna babu wanda ya sai hana wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai fasa zaman sa mutun da ya mutu ya barta a matsayin matarsa to kuwa matarsa ce a aljanna bi idnillahi tabaraka ta'ala to yana abubuwa duk abin da ya faru darasi ne da zamu dauka mu koyi wani abu ne da mu ma ya kamata mu zauna da matan mu yace kama kunna fi a'la darajatin min ash-sharafi wal qana'ati was sabri wat tawadu'i wal khidmati wal qiyami bi huquqi az-zawaj kamar da su din kansu kun ga shi bangaren sa mun ji yadda yake zaune da su halin girma halin daraja halin tausayi halin riƙewa ba halin rashin mutunci ba su kuma su ma wajen mu'amalarsa da su su ma haka suke a'la darajati mafi daukakar daraja min ash-sharafi ta daraja din da ma'ana a daraja mafi daraja mafi ƙololuwar daraja wal qana'ati da wadatar zuci haƙuri da kaɗan haka suka zauna tare da shi sallallahu alaihi wasallam was-sabr da kuma haƙuri wat-tawadu da tawadu'i kun ga dai mijinsu shine babban miji mijinsu shine yafi kowa a cikin mazaje ma ba taɓa ba za ka ji su suna alfahari ku mazajen ku shirme mu na mu kaza da kaza ba sa wannan kullum tawadu'u ne siffarsu tawadu'u shine halinsu wal khidma da kuma hidima aiki ga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a taya shi kaza a taya shi kaza a yi masa girki a gyara wannan a dauke wannan kun ga wannan haka ita ce rayuwar mata a gidan mazajensu abinda aka sani kenan ba irin yadda zaka samu a yanzu wasu suna kira cewa wai mace ita ma ta tafi aikinta yadda namiji ya tafi kuma wai ayyukan abincin ma ba dole bane na baku labarin wata mata tana rubuta rubutunta na masters ta kawo ɗaya rubuce-rubucen nan ne na matan zamani da suke abokance ta zo da shi a rubuce daga cikin abin da take rubutawa ai musulunci bai wajabta wa mata ta yi girki a gidan miji ba ku taɓa ji wannan mutum me hukuncin girkin mata matar ka taimaka tuwo wajibi ne ko ganin dama ne wajibi ne insani ne tana da mata ce ba za ta yi ba na? Wace? Asali waɗannan al'amuran malamai suna gina shi ne a kan wata ƙa'ida mun sani asali shi ne mace ba a auro ta don ta zama baiwa ba wannan gaskiya ne ba a auro ta don ta zama kawai shaduka ba ba a auro ta don a wulaƙanta ta ba amma duk da haka shari'a abinda take kallo shine menene al'adar mutane duk abinda ke shine al'adar mutane to shari'a ta ɗauke shi a matsayin shi za a yi al'adarmu da ta larabawa ta zo ɗaya cewa mace kai ba ma larabawa kawai ba mu'azzamin mutanen ɗan adam gaba ɗaya na duniya indai mutum yana da mata a gida kafin turawa su zo su kawo mana wannan tsare-tsaren rayuwarsu rayuwarta su ma ta yanzu ce da ta canza da su ma ba haka suke ba ka koma ƙarnoni daban-daban da suka gabata a baya ko shekara 200 ma ba a yi ba nan kusa a rayuwar abin nan bature kai har zuwa yanzu mafi yawan al'adu da suka fi yawa a tsakanin abin nan mazaje ko gidajen aure hatta a turai shine mace ko da tana aiki za ta dawo gida za ta kintsa abin da za a ci mafi tana abin to wannan al'adar haka take a gun dan adam wannan kutun da a matsayin al'ada haka take to ita ce shari'a ta tabbatar a ka'ida ta malamai al'adatu muhakkama ada al'ada ana hukunta ta ma'ana ana amfani da ita a maida ita wato gurin hukunci dan haka wannan shine abin da malamai suka tafi a kansa na fatawa al'adar da aka sani shine mace ita ce ke yin tuwo a gida dan haka ba wata mace da za ta zo ta zare ido ta ce ita ba aikinta bane ta tuwo shari'a ta dora mata ta yi abinci kamar yadda wajibin mutum ya je ya nemo ya je ya aiki ya sha wahalar aiki mai office ya office mai kasuwa ya kasuwa mai noma ya noma mai laboranci ya laboranci ya samu abin da za a ci ya kawo to kuma sarrafa shi da gyara shi da kintsa shi da baka shi ka ci da kai da ƴaƴanka wannan aikin ta ne mun ga abu da haka ba wata shubuha a wannan abin akwai malamin da a cikin littafin fiqh sun faɗi abin da wancan malami ya ambata amma ba nassi ne ya tabbatar cewa ai wajibi ne kai ne zaka je ka siyo sai ta zauna sai ka sa mata a baki ba haka aka ce ba tsakani da Allah yawa al'adar mutane ita ce take hukunci akan wannan in kai wancan din kai ne kai ihsani ka kyautata yanzu sai ka ga wasu misali a birane a zamanin yanzu ta tafi ofishinta shi ma ya tafi nasa ofishi ƴaƴa kuma an basu da nani ta nana musu duk irin al'adar da take da ita sai ta uwa ta dawo ba zancen abinci idan nani ta yi abinci a ci in ba ta yi ba kuma sai a ce to mai gida sai mu dan fita sai a je restaurant in mai mutunci ne sai je restaurant din ya siyo sai a ce a gida ko ba haka mota ta yafa dangalanta ta ce kawai a tafi mota sai a je a zauna a restaurant ana yanka haƙori ana cin abinci gaban sauran mazaje waɗannan al'adun zuwa mana suka yi ba namu bane ya kamata mu koma kan asalinmu Asma'u binti Abi Bakar ana cewa ba a taɓa mata misalin mata ta hidima ga miji irinta ba har zuwa take ta yi Zubair ibn al-Awwam da shi ne mijinta zuwa take jeji ta yi masa ciyawar dokinsa ita take yiwa ba saboda ya wajabta mata ba ta babin ihsanin ta dora ma kanta ta zo ta yi abinci ta tada yara a kintsa wannan a wanki ba wani zancen tana da wani abu ku duba ku ga yanzu da mata suka canza wannan al'adar a zamanin yanzu aka kawo musu zancen ita ma ta fita kaza da kaza tarbiyyar ƴaƴa duk ta canza abinda za ta koya uwa za ta koya ma yaranta da ɗabi'a mai kyau magana mai kyau da kuma yare na asali nata domin yare mun san yare ma'ana harshe yau harshen da yaro zai tashi da shi wannan abin ba ƙaramin muhimmanci ne da shi ba in aka je aka ɗauko wata mata la'alla wani yana da misali ko zaba da labarin a inda ake a wasu manyan wurare inda ba manyan wuraren ba ba halin ma ɗauko nani din haka ake bar ƴaƴan su ta galantoyi a ce in kun dawo to ku je gidan wancan ku jira mu sai mun dawo su ta shan azaba yaro ya shiga gidan da ba nasu ba ya ɗauki al'adar da ba tasu ba ya ga wani abu da bai kamata ya gani ba ya ɗauko kuma ya zo gidansu ya jiyo ashar ya jiyo cin mutunci ya ga abin da ba a son a gani kila suna kallon wani abu mara kyau ko kuma kuna kiyayewa ba ka gani ya je ya gano wata ran ya zo ya kawo muku wani zancen da ba ku taɓa ji ba ya fito a bakin yanku duk waɗannan abubuwan aiki ne na mace ta tarbiyyantar da ɗanta ta sa shi a hanya ta nusar da shi ta koya masa asalin harshen da zai magana da shi shi yasa ake cewa lughatul ummi ai ko da larabci har bature shi ba mai yake cewa mother's language yake cewa ba father's language ba ko kun ga ana cewa father's language mother's language mother's tongue haka ake cewa harshen uwa saboda shi ne mai tasiri amma daga kin aje wannan wajibin ai su ga wani abu kuma na neman kuɗi wanda kullum suna faɗa ɗan tambaye su me kuke ga dole sai kun yi aiki da su ai yanzu mazan ne ba su da ruko ba sa kaza da kaza yanzu idan mutum ya faɗi ya mutu kuma shikenan a barka da ƴaƴa wannan ba sai a kai ƙarya bane amma kuma ba lalle ta hanyar haka za a same su ba ba haramun bane kuma mace ta yi aikin in mijinta ya amince ta yi wannan ba shi nake zance ba yawwa wajen maganar halacci ya danganci irinsa muddin dai bai saba ma ka'ida ta shari'a ba ba laifi bane ta yi amma idan za ta yi ta yi cikin sharaf da kiyayewa da hijabinta da kula ba kula maza ba komai ba wata alaƙa za ta haɗa ta da wani da sauran dokoki da muka sani a shari'a sannan kuma wajibinta na kula da gida wanda shi ne babban wajibi a kanta na tarbiyyar ƴaƴanta to kar a yi wasa da shi to amma yanzu za mu ga mutane sun fi kallon gefen kuɗin da abin da za a samu sama da abin nan tare da cewa tsakani da Allah rayuwar mu ta Hausawa ta wajen na ina cewa Hausawa galibi ba wai dan mu kaɗai ne muke da wannan sakacin ba akwai wasu ma masu wannan sakacin kulawa da iyalin yayi nauyi a gun wasu mutane da yawa yau ɗaukar nauyin iyalin wani dama dan abu zai ce shi ba zai sha wata wahala ba zai jefa mata dan abu kadan yace tunda tana aiki ta karasa mafi yawan mata ma masu aiki yanzu su suke cefa ne ganin cewa tana daukar albashi shikenan ya zare hannunsa daga cefa ne wannan ba daidai bane duk albashin da take dauka ciyarwa wajibi ne akan ka kai ne zaka komai kai zaka je ka samu kai zaka kawo duk abin da zata taimaka daga cikin albashinta a cikin cefa ne ihsani tai amma wajibi kai ne zaka kawo idan wajibi ne ta girka to kai kuma wajibi ne duk cefa ne har ƙarshen duk mafi kankantar abu da za a kawo gida kai ne zaka kawo shi to dan abubuwan inda kowa zai tsaya da wajibinsa inda ba za mu shiga waɗannan halayen ba ba za a zo ana koke-koke da har za a fita daga tsarin shari'a ba don haka dai abin da yake shine daidai aikin wajibin yin abinci a gida na mace ne ba na namiji ba muje a ina ne muka tsaya sai ki cewa yawa tare da tawadu'u da hidima maganar hidima nan sai ta fidda mugu wal qiyam bi huquqiz zawaji da kuma tsayuwa da haƙoƙin aure duk wannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tsaya da wannan haƙoƙi yadda ya kamata sai ce ma'a annahu kana fi sharafin min al'aish Allahu akbar tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin tsananin wahala talaushi shine sharaf sharafin min al'aish wato rayuwa mai kunci rayuwa mai tsanani saboda talaushi tare da cewa a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidansa yake kaga wannan shi ma dan a bamu misali ne fa idan wata mace yanzu za ta ce sai ta dora wa mijinta abinda ba shi da shi ma sai ya je ya nemo to sai an nuna mata ga darasi daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan talaucin da aka zauna da kuncin abun hannu da rashin dama da rashin hali da rashin abin da za a ce da wahala yanzu ka samu gidan da ake irin wannan abin da za mu ji na rayuwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kuncin rayuwa gashi abin da ke faɗi yace fi sharafin min al'aish tsanani na rayuwa la yutiquhu ahad wanda yake babu wani da zai iya daukar nauyin wannan abu ma'ana babu wani wanda zai iya jurewa irin wannan wahalar rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jure masa in wani ne ya shiga wannan rayuwar sai ya ce to ku tashi kowa ta tafi gidansu ni ba zan iya ba kuma haka ne wasu haka suke to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wannan ba kuma su ma ba su taɓa masa korafi ba sai sau ɗaya shi ma don a bamu darasin yadda in korafi ya samu ga yadda za a yi da shi za mu ji to sai yake cewa qala anas anas ibn malik wanda a cikin maza ne sanin cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na mai hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irinsa sai yace ma a'lamu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a radifan muraqqaqan hatta lahiqa billah yace tunda nake ban san kuma ya kore ilimin sa ne ban taba sanin wani yanayi wani lokaci da zan iya ce muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin gurasa wadda take mai taushi ba a rayuwarsa tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke taba kama hannunsa da gurasa mai taushi ba gurasa dai mai laushi wadda za a ce wannan yau aka yi ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ta da hannunsa ba kamar ka ce ne biredin da aka yi shi yau ya fito daga gidan biredi ai da taushinsa daban da wanda ya kwana da kwanaki ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba gurasa da yake ana faɗa razif ka da kira shi loaf na biredi zaka kira shi biredin zaka kira shi gurasa tunda dai irin wancan gurasa da muka sani yanzu ita ce ake amfani da ita da shi yasa ake kiranta da suna gurasa din amma kun san gurasa ko yadda nan ba a yi sai Kano ne to masha Allah to wannan gurasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba maka mai taushi wanda zaka haka ka kada ta tana yawo bai taba ta ba inji Anas dan Malik a matsayin sa na wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me yake nufi a wannan ma'ana babu halin da za a je a samu gurasar sabuwa ma ta yau sai wanda ta riga ta dade domin wani sai kaga ta yi sati ma ta kaikashe sai a zo kuma sai a dafa wani abu ko ruwan zafi sai a dora mata shi ne sai ta yi laushi sannan kuma sai a iya ci tare da cikui ko a ci da dan wani kitse da Allah ya sa aka samu guntu da aka ajiye a daki shi wannan shi ne abinci fa mai daɗi a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ce an gayyace shi wata rana wani gida, ko in shi yana da shi a ce a yanka wani tauri ko wani dan rago karami a yanka shi a ce wannan iya abin da ake samu kenan. Ana sai ke cewa bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba wato khubz murakkak. Murakkak shi ne wannan ma'anar wanda yake danye-danye wanda yake saban gashi ba, wanda ke mai taushi. Hatta la haqa billahi, har ya haɗu da Ubangiji ya bar duniya bai taba sa hannunsa ya taba ba, kuma shi ne fa kowa daraja a duniya. Babu dan adam din da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja. Amma ku duba ku ga yadda ya rayu. Banda wannan Anas ya ce wala ra'a shatan samiqan bi ainihi qattu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yake bai taba ganin gasassar akuya ba, saboda gashi yafi dafi dadi ko wadata ce in an yanka kuma sannan a gasa, kamar za ga an sa rago din nan ana yiwa kamar da kuke ganin kaji in ana je wurin da ake gasa kaji din nan ko a sa kaza danya a soka ta a jikin wani inji tana ta juyawa tana gasuwa. To a ce ga rago ko tinkiya ko akuya an yanka kuma gasashe sabon gashi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ya sa a bakinsa, shi ma Anas ne ce bai taba gani ba, sai ko da faffe iya dai abinda aka samu aka kawo sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi Bukhari da Muslim, Bukhari ne rawaito shi kamar yadda malami ya nuna mana can a ƙasa, shi ce bi ainihi bai taba gani da idansa ba, qattu kwata kwata sam sam bai taba gani ba. Wa qalat Aishatu, Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa in kunna mun kasance, wannan in ba shartiyya ba ce, ta ta'kidi ce, lalle mun kasance, ba kuma inna ce ta tasdidi da za ka kira ta inna ba, inni kawai haka take. In kunna lananzuru ila al-hilal, mun kasance muna sauraron al-hilal sabon jaririn wata, falafata ko falafata ahillati sabon jaririn wato jaririn wata har guda uku za mu gani fi shahrayni a wata biyu, ma'ana mu ga farkon shigar wata mu ga jaririn wata, sai a wata daya sai kare, sai a ga wani jaririn wata ai ga biyu kenan ko, sai kuma wani ya kare sai a ga wani na uku a cikin wata biyu kenan, a kwanakance a lissafance kwana 60 amma an ga wata sau uku. Mun ga nan Aisha tace mukan ga wannan a gidanmu, wato gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ma uqidat fi abyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narun, ba a hura wuta ba, ba a kunna wuta ba a gidan manzon, a ɗaya daga cikin ɗakunan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusan me yasa tace fi abyati, kasancewar a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san yadda yake a tsarin yadda rayuwar suke, kowace mace da ɗakinta da banɗakinta da kuma gungirkinta, ba mu haɗu a kicin suke yi ba, kowace ita take dafa abin da za ta dafa in tana da shi, sannan sai a rarraba a kai wa kowa. Mun fahimci wannan, sannan kuma shi manzo ko su zauna su ci tare ana yin wannan, amma me yin dai tana da wurinta. Wannan yana daga cikin abubuwan da malaman fiqh suka ambata cewa yana daga cikin al'adar da ba daidai ba, irin al'adar da muke mu yanzu, suna cewa malaman fiqh na malikiya fa musamman nake faɗa, wannan ba sabon ilimi bane, da daddan ilimi ne a gun malaman malikiya, har suna shar'anta cewa suna shar'anta sharadi ne ba a hada mace da wata mace, ga dakin wannan ga dakin wannan su hada ban daki ɗaya su hada mai ɗaya, a gun malaman fiqh wasu suna hana wannan, ba cewa nake daga yau haram bane, ina ga muku ne yadda yake a ilmance akwai waɗannan abubuwa, yadda idan mutum yana da iko ya kamata a riƙa rabawa, kowace kai mata wurinta daban, daban ɗakinta da kicin ɗinta, waccan ma daban ɗakinta da kicin ɗinta, saboda kowace duk inda ɗan adam yake yana son abin da ake cewa privacy, ya zama komai nasa tsarinsa daban, kuma matan ka tambaye su duk sun fi sha'awar wannan. Amma fa kada mata su matsa su ce lalle daga yau maza sai sun juya sun koma musu, wannan ina bada labari ne cewa a shar'ance wannan abun haka yake, kuma haka gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, ba saboda sirrin nan na mai miji yayi da matarsa yana bukatar kowa ya zama cewa babu wanda ya san shi banda su biyu. A ji cewa miji an ji lokacin da yake wanka kafin ya tafi masallaci da asuba, waccan matar da ba a ɗakin da yake ba ta ji, wannan duk ba su cikin abin da ya kamata. Al'adar mu ce ta haka nan, ga ɗaki ɗaki sai a ɗakuna hudu, duk matan kuma gaban ɗaki a bayan ɗaki ɗaya, ai ta jira, wannan ya jira, wannan ya jira, wannan ya jira. Yana cikin al'adar da dai aka saba, ya kamata kuma in dai Allah ya sa an samu hali a gyara. Ko da a talancin za ka iya bayan kowane ban ɗaki, amma ya kowane ɗaki a bayansa sai ka gina wani toilet ɗin, in tonan ne a tona, a zagaye da zana wancan ma'ainata, wancan ma'ainata, a talancin ballantana kuma in Allah ya sa an sami halin da za a canza haka, to hakan ya kamata a canza. To nan mai fidda mu zuwa wannan dace, Aisha ce radiyallahu ta'ala anha take bada labari cewa a cikin ɗaya daga cikin ɗakunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi wata biyu su ga wata sau uku ba tare da an hura wuta ba. Fa qala laha urwatu, sai Urwa ibn Zubair wanda dan yayata ne Asma'u, sai ke ce kun san ma Asma'u da kake bance dazu, Asma'u bintu Abi Bakr, mijinta shine Zubair ibn al-Awwam, Urwatu dan sa ne. Kun ga Aisha me sai ce khalas ta ce, to zai shigo gidanta ya shiga ɗakin ta, tunda haramun ne aure ta, haramun ne ta aure shi, maharaminta ne, mun fahimci wannan. Sai Urwa yake tambayar ta, ma kana yu'ishukum, to me yake ci da ku, ma'ana me kuke ci kenan, ma'ana akan me kuke rayuwa. Qalat, sai ta ce al-aswadani, baƙaƙen nan guda biyu, at-tamru wal ma'u, baƙin dabino haka ba komai da baƙin ruwa, kamar da muke ce masa baƙin ruwa, mu ma a Hausa haka muke cewa ko yawa. Shikenan abin da za a ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fiyayyen halitta yanzu zai ji ina yana rayuwa. Duk matar da suka samu wannan halin da mijinta a gidansu yanzu sai kaji, sai ta fita ai ta terere a kai ƙara a kai mai, na'am wannan wajibi ne mutum ya ƙoƙarinsa ya samu. Amma in babun babu ce ta haƙiƙa, ba kuma lalashi ne da ƙin aiki ba, to dole ta yi haƙuri. Sai dai idan abu ya kai ya kai da ba za a iya ba, to ne kuma sai ɗau matakin da za a ɗauka, Allah ya sani. Amma dai abin da wannan zai karantar da mu, musamman dai alƙalai masu harkar shari'o'i sun san waɗannan abubuwa, ba saboda kowane ɗan abu hinken nan za a je a raba aure ba, raba aure babban abu ne, a daina gaggawa raba shi. Duk abin da za a iya haƙuri a kansa to a yi, babu abin da zai sa mace ta ci nasara a gidan miji irin haƙuri. Idan mace Allah ya hore mata haƙuri, to babu abin da ba za ta gani ba na nasara. Amma in ba ta da haƙuri, ba ta da juriya, daga an mata kaɗan ta ƙorafi, daga an mata kaɗan ta kai ƙara, to kullum ba za ta zauna lafiya, kuma saboda rayuwar yau da kullum fa wahala ne da ita. Dole ne a yi haƙuri, mazan su yi haƙuri, matan ma su yi haƙuri. To mun koma kuma bai wa'azi. Ina ne? Bayan ta ce qalat al-aswadan at-tamru wal ma'u, wannan shi ma yana Bukhari, sai ce wal akhbaru bi hadha as-sadad kathira, labarai dai a wannan bangare, a wannan bangare ma magana irin wannan shine abin da ke da sadad, a irin wannan zancen da ake yi to suna da yawa hadisai akan wannan. Yace wa ma'a hadha sharaf, duk da wannan irin tsananin rayuwa, wadiqi da kunci, lam yasbir minhunna ma yujibu al-itaba, babu abin da ya fito daga gare su na daga abin da ya cancanci a ce har an zarge su, illa marratan wahidatan, sai sau ɗaya. Su waɗannan mata suka taɓa yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana, hasaba muqtabal bashariya, gurgudan abu na iko na harkar ɗan adam, rayuwar ɗan adam, tunani irin na ɗan adam, suka yi irin wannan abu sau ɗaya. Wal yakuna sababan, kuma Allah maɗauki ya sa abin ya auku ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya zama sababi li tashri'il ahkami, na a shar'anta hukunce, fa anzalallahu ayata takhyir, lokacin ne sai Allah maɗauki ya saukar da ayar da ake kira ayat takhyir, ayar ba da zaɓi. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa, wahalar nan ta yi wahala, matan suka ce ya rasulullahi ai mana wani abu mana, wahalar ta abincin ta yi yawa, suka kawo kuka gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya saukar da aya, domin ko Allah ba a taɓa masa manzansa ya kyale. Annabi sallallahu alaihi wasallam ko menene ya faru dangane da shi, zaka ga Allah maɗauki ya ce a'a, kar a yi masa kaza, kar a yi masa kaza. Duk da cewa darasi ne kai a gidanka a matsayinka na miji, in an samu irin wannan to kai zaka ɗau mataki, kai ba wani ba aya ce za ta sauka a ce kar a taɓa ka ba, mun fahimci wannan. Yawwa, Allah maɗauki sai ya ce يا أيها النبي يا كي النبي قل لأزواجك كتي وماتنك إن كنتن إن كن كسنشي تريدن الحياة الدنيا أبين دكوك يسو شيني رأيو الدنيا وزينتها دك أوتا دا أدنت فتعالين توكته ومتعكن أنباكو كوتر متائي وأصرحكن أنسكيكو صراحا جميلا سكي مي دائي مي كو وانديك بابو لكيتي أتكين سكوة تتبكي دنسو وإن كنتن تريدن الله ورسوله إنكو ألا دمان ذن ألا كوك يسو والدار الآخرة دا جدا لاهرة فإن الله أعد للمحسنات من كل أجر عظيمة تو إنا سنشيكو تيوا ألا ياي تتلين أجر عظيمة لا دا وانديك ببا دا دو ودتكي ميكو تتاوى أتكو معنى كنا دو ودتكيو تتاتزا بجدا لاهرة تو إنا شيئا ساكا مقوانتا قبا إن سكوا سكزا بجدا لاهرة سكزا بصال ألا دا سمنا ذا ألا صلى الله عليه وسلم سنفا قولا sazauna a cikin talauci su ne da ummahatul mu'minin saboda samu wannan daraja ran tashin alkiyama a kira su a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aljanna sai automatic sai to shine bayan wannan sai wa kana min sharafihinna daga cikin darajar da Allah ya ba su wa nubulihinna da dai daukakar da suka samu da kirkin halin kirkin su annahunna asarna Allah wa rasulahu ko asarna Allah wa rasulahu haka suka fifita zaban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duniya walam tamil wahidatun min hunna ila ikhtiyar ad-dunya babu wata mace guda ɗaya daga cikin su wanda ta karkata zuwa cewa bari ta zabi duniya dukkanin su suka zabi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma lahira kaga wannan ba darasi bane gare mu wa kadhalika haka nan kuma lam yaqa min hunna ma yaqa bayna ad-dara'ib abinda ke faruwa tsakanin kishiyoyi shi ma bai auku tsakanin su ba ma a kafaratihin tare da yawan su ga su da yawa amma abinda zaka ji a wani gida ana yi tsakanin kishiya da kishiya babu zaman lafiya kamar tahin kiyama bala'i yau na da yau na yau da ban na gobe da ban yau wannan bala'i yau aje gun malami a lalata ɗan kishiya aje gun wane ne a ta waɗannan abubuwan babu wannan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa shay'un yasir sai dan wani abu kadan malar wani girma ma ba'dihinna tare da wato tsakanin junan su hasaba ibtida'il bashariyya kima gurgudun dai halayya ta dan adabtaka thumma ataballahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge su akan sa yace musu dan me zaku irin wannan falam yaqudna lahu kuma tun daga wannan basu sake maimaitawa ba marratan ukhra a wani karo daban ba a taba samun wani mutum da Allah madauki ya hana su wannan abu wa huwa alladhi dhakarahu shine abinda Allah madauki ya ambata fi surati at-tahrim a surati at-tahrim bi qawlihi a fadin Allah madauki ne ke cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak wannan duk kun san kisar me yasa aka saukar da wannan ko ko da kowa san to lokacin da ya kure da mun maimaita wannan zancen duk da ainihin mun yi shi a baya a cikin darasin ko babu shigo ba mun san duk kisar lokacin da Allah madauki ya saukar da wannan sura ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi me yasa kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka malamai suke sabani akan abubuwa biyu ko akan mariya tibbiya ko kuma akan zuma shan zuma a dakin Hafsa wancan kaunin akwai shi wannan ma akwai shi duk malamai sun ambata lokacin da Hafsa ta nemi izini wannan a kaunin farko ta nemi izini ta tafi gidansu kafin ta dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da mariya al-qibtiyya kuma a dakin Hafsa da ta dawo ta same su shine nanta ya baci dan ya kwantar mata da hankali yace na haramta ta a kaina daga yau ba zan sake kulata ta biki kwantar da hankalinki har take tace yace ka ta ga kowa shine take rada wa Aisha shine sirrin da Allah madauki ke fada cewa sun fada tsakanin su a wani kaunin kuma cewa zuma ce yazo ya shiga dakin Hafsa a wani kaunin dakin Zainab bintu Jahsh da Aisha zuma shine saboda ai maganin wannan Aisha take cewa to ya kamata ai wata dabara sai masa ta ji wani 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 abu ta kinsa da umma wannan Hafsa ba Hafsa ba dai daga wannan Zainab ko Ummu Salama yace mata in ya zo dakin ki kici kin ji wani wani abu sai sai a wallahi ai zuma sai kawai na sha a dakin Hafsa kuma daga yau ba zan kara ba na haramta wa kaina ku ga dai wancan magana haramci wannan ma magana haramci to wannan shine da kisoshin sai Allah madaukaki ya hana yace dan me zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka kuma tun daga nan ba su sake wani abu irin wannan ba sai misalin wannan ta dauko abinci wannan ta kibar da abincin ya fashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yadda wannan kika fasa mata aku shi ki kawo wani aku shin irin wannan kuma aka kawo duk wannan iya abin da zaka iya kawo kenan na labari a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da kishi shi kuma ba koya mana ake matan musu je su ta irin wannan abubuwa din ba a'a misali ne da ya auku dan a nuna mana dan adamtaka hatta a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ta to shine sauran mu karasa gaba dai ko sai sai wa akhiran to a ƙarshen lamari dai za mu ƙarƙare magana akan abin da shafi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara annahu ina ganin cewa la hajata ila albahthi babu buƙatar wani bincike fi mawdu'i mawdu'in mabda'i ta'addud az-zawjat principle shine mabda ka'ida ta polygamy ƙarin aure auren mata fiye da ɗaya wannan wani abu ne da yake ba sai mun tsaya muna tattauna akan sa ba yau sanannen abu ne faman nazara fi hayati sukkani uruba yace duk mutumin da ya lura da rayuwar mutanen europe turai kenan alladhina yasduru minhum an-nakiru ash-shadid wadanda wannan inkari mai tsanani da suke wa polygamy auren wato auren mata fiye da ɗaya kun san suna kyamar abu kullum abin da suke kiran mu shine kowa ya tsaya da mata ɗaya su ne da suke rayuwarsu tare da cewa za su zagaya kuma a samu mistress a wani wuri ana daduro a wani wuri to kaga ai tsayawa da mata ɗaya bai amfani ba yau tunda kowa da irin buƙatar da Allah maɗaukaki ya gina masa da kuma irin lafiyar da Allah ya hore masa in yana da dama to kar a haramta masa ƙarin aure ya auri gwargwadon abin da zai iya zama da shi to amma su kun ga irin wannan abu ba sa son sa kullun ya karmu suke akan sa a musulunci kuwa babu abin da ya hana tunda dai an sa mana iyaka iya hudu to babu wanda yake da ikon ya zo ya hana mutane sai ba za a yi ƙarin aure ba tare da cewa kowa ya yi gwargwadon kuma abin da zai iya in mutum ba zai iya ba kada ya karu wannan hadisin da ake faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya ce in talausi yayi ma yawa to kai aure in ya ƙara yawa wai je ka ƙara aure in talaucin ya dame ka sai a ce je ka ƙara aure in talaucin ya ƙara sai a ce je ka ƙara aure to in ka kai hudu in talaucin bai tafi ba ya kamata a ce to saki ɗaya ko ba haka bane in dai a wannan hankalin za a tafi kuma ka san abin ba haka bane wannan hadisin ba gaskiya bane annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan hukuncin ba talauci ba maganinsa shine ka ƙara ɗauko nauyi ba in kana da iko kai ba a ce ainihin tunda kun ga maganar aure da ƙarinsa da kuma ma na farko yana da alaƙa ne da wasu abubuwa ba factor ɗaya ba ne a cikinsa akwai maganar ikon yi akwai maganar buƙatar yi buƙatar yi shi ne sha'awarka ko kuma maganin wani abu da kake so kai sadar da zumunci wata 'yar uwa taka kula da ita da makamantan wannan duk sunansa buƙata to sannan kuma akwai kallon ikon za ka yi ko ba za ka iya ba idan akwai ikon yi to wancan maganar sha'awa da sauransu sai a tallafo su sai a haɗa su da ikon yi sai a yi idan kuwa babu ikon yi to ko akwai sha'awa ko akwai wani dalili daban za a iya haƙuri da shi ma'ana abin da za ka iya controlling kai haƙuri da shi za ka iya haƙuri da shi wannan kuwa ba za ka iya ba tunda ba za ka ɗora wa kanka kai ta bashi kai ta rayuwa a cikin ƙunci wannan ba a ɗora maka ba don haka in kana da iko dai kai ba daidai ba ne kuma a hana mutane yi ɗin wannan dai zancen kenan wa nazara ila ma yuqasuna ya kuma lura da abin da suke ɗanɗanawa min shaqawati na wato taɓewa da hasara da nadama wal marara da ɗacin rayuwa wa ma yaqtuna min al-fada'ihi da abubuwan da suke yi na kunya abubuwan kunya wal jara'im da laifuffuka al-shani'a munana wa ma yuwajihuna min al-balaya da abin da suke fuskantar sa na bala'o'i wal qalaqil da damuwa lin hirafihim an hadha al-mabda' saboda karkace wasu daga wannan asalin din daga wannan tsari na a ƙara mata sai ce kafalahu dhalika an al-bahthi wannan abin da muka sani ma na rayuwarsu ya wadatar da mu ba sai mun je mun yi bincike mun rubuta a wani littafin ba abin da yake so shi ne ya takaita maganar littafinsa ba sai ya zo ya mana maganar ihsa'iyat wani statistic da alƙaluma ya ce a europe ga yadda suke rayuwa kaza da kaza duk wanda ya san wannan a cikinku baya buƙatar ma sai an masa magana akan me hukuncin ƙarin mace fiye da ɗaya ba sai an yi wannan ba ana jin ba mu da rikici akan wannan yawwa to sai ce wannan rayuwa ta so in kuka san ƙuncin da suke ciki da bala'in da suke ciki da jarimar da suke aikatawa ta saban Allah gashi ga matar amma kuma ita ma matar tana da aboki shi ma mijin yana da kawa ko ba ta ake ba wannan bata gamsar da shi ba kuma wacce din ma bata gamsar da shi ba kullun haka ake rayuwa sai ga ƴaƴa waɗanda ba na halal ba suna ta yawa wannan wani abu na tashin hankali wannan bala'i ya isa ya jawo mutane halin da ake ciki mara kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare lokaci da ya kure mana ba dole ne mu tsaya a nan din sai ce wal istidlal da kuma kafa istidlal ne ko da wal istidlal ma'ana baya buƙatar bincike da kafa hujja shine ma'ana sai ce fa hayatuhum rayuwar turawan nan asdaqu shahidin ita ce shaida mafi gaskiya ala adalati hadha almabda akan adalcin ƙarin aure cewa ƙarin aure adalci kar a hana mutum kawai dai ya lura da ikonsa to sai ke cewa rayuwar nan ta turawa ta nuna mana cewa wannan abin adalci ne domin gashi nan saboda sun hana wa kansu sun shiga cikin irin waɗannan abubuwa wa inna fi dhalika la'ibratan li uli al-absar kuma lalle a cikin wannan lamari akwai abin lura akwai abin wa'azi akwai abin tintintini ga ma'abuta basira da mutane masu hankali Allah ya sa mu hankalta Allah ya salima al'amuranmu Allah muke roƙo ya ba mu damar aiki da dukkan abin da muke karantawa Allah ya sare mana al'amuran rayuwarmu a gidajenmu Allah ba mu zaman lafiya da matanmu da ƴaƴanmu Allah ba mu ikon ɗaukar nauyin da Allah maɗauki ya ɗora mana matanmu ma Allah ba su damar yin abin da ya dace muna kuma addu'a ta musamman ga ƴan uwanmu musulmi da wannan abu na gobara ya same su a kasuwar sabon gari jiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dakatar da irin waɗannan bala'o'i Allah ya mayar wa duk wanda ya wani rashi Allah mayar masa da alheri Allah muke roƙo ya kawo waɗannan bayin Allah tallafi kada ya zama sababin karayar su kenan a rayuwa baki ɗaya da Kano da birnin Kebbi da wasu wurare da aka ambata waɗannan abubuwa duk sun faru a jiya muna roƙon Allah maɗaukaki ya tallafa musu Allah kada ya bar su da halinsu Allah maɗaukaki ya taimaka musu ta inda za su samu taimako Allah kawo musu ya zama cewa sun koma sun sake tsayawa da ƙafafunsu wajen harkar kasuwancinsu waɗannan abubuwa in kuma wani hannu ne yake da hannu wajen yin waɗannan abubuwa muna roƙon Allah maɗauki ya mana maganinsa Allah ƙara mana haɗin kai a arewacin Najeriya da musulmi baki ɗaya a ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda mu daga kowace irin matsala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.